sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Zahara Aminu Fage. Muka sake dawowa a cikin shirin namu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa gwamnatin jihar Katsina da ke Najeriya ya yi wa shugaba Buhari ƙarin bayani kan halin da ake ciki na sace talibai ƴan makaranta sama da 300. A jihar Kaduna na Najeriya kuwa za ku ji cewa wasu matasa ɗauke da makamai sun tarwatsa taron gamayyar ƙungiyoyin arewacin ƙasar kan tsaro. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma Sani Shu'aibu Malumfashi na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan sace ɗaliban makarantar sakandare a jihar Katsina. Sannan muna tafa da labaran wasanni, amma kafin nan ga Zahar da labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Ana ci gaba da samun karuwan masu kamuwa da cutar COVID-19 da mace-mace a sassan duniya da yawa. Lamarin da ya tilastawa gwamnatoci sanya matakan takaita zirga-zirga ko duba yiwuwar daukan matakan kulle don hana yaduwar cutar. A nahiyar Turai, Jamus na shirin saki saka dokar kulle a karo na biyu a ranar Laraba, a daidai lokacin da ake ci gaba da samun karuwar masu kamuwa da cutar ta coronavirus. A cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins da ake kira GHU a takaici, ya zuwa safiyar yau Litinin, Jamus ta sanar da samun mutum sama da miliyan 1,350,800 da aka tabbatar sun kamu da cutar, kuma sama da mutane 22,080 ne suka mutu. Yanzu kasar Italiya ta zarta Burtaniya a matsayin kasar nahiyar Turai da aka fi samun mace-mace, a cewar bayanan cibiyar ta GHU. A safiyar yau Litinin, nin cutar ta kashe mutane 64,520 a Italiya, yayin da ta kashe mutane 64,267 a Burtaniya. A nahiyar Asiya kuma, hukumomin kiwon lafiya na Koriya ta Kudu sun ce za a bude cibiyoyin gwajin cutar guda 150 a lokuta daban-daban a babban birnin kasar. Kari kenan aka samu na cibiyoyi sama da 210 da aka bude a kasar. An fara kada kuri'a a safiyar yau Litinin a jihar Georgia ta Amurka, inda za a yi zabuka biyu da za su tantance jam'iyyar da za ta samu rinjaye a majalisar dattawan Amurka idan aka fara sabon wa'adin sabuwar gwamnati a watan Janairu. Yan Democrat na kalubalantar yan takarar jam'iyyar Republican biyu, bayan da babu wani dan takara da ya samu cikakken rinjaye da ake bukata a babban zaben da aka yi a watan Nuwamba. Yan Republican a halin yanzu suke da kujeru 50, yan Democrat kuma na da 48 a majalisar dattawan kasar mai kujeru 100. Amma yayin da jam'iyyar Democrat ce ta lashe zaben shugaban kasa, kuma mataimakiyar shugaban kasa na da ikon kada kuri'ar raba gardama a majalisar da jam'iyyin biyu ke da kujeru 50-50. Yan Democrat za su iya yin ikirarin samun rinjaye ta hanyar lashe dukkan kujerun jihar Georgia. Ofishin jakadancin Amurka da ke Khartoum ya faɗa a yau Litinin cewa gwamnatin shugaba Donald Trump ta cire Sudan daga jerin ƙasashen da Amurka ta sanya a matsayin ƙasashen da ke ɗaukar nauyin ta'addanci, wani mataki da ta yiwu ya taimakawa ƙasar ta nahiyar Afirka samun bashi daga ƙasashen duniya don farfaɗo da tattalin arzikinta da ya taɓarɓare, ya kuma kawo ƙarshen maida ta saniyar ware. Ofishin jakadancin Amurka da ke Khartoum ya faɗa a cikin wani saƙon da ya wallafa a shafin Facebook cewa matakin kan Sudan zai fara aiki daga yau Litinin, kuma za a wallafa sanarwar matakin wadda sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya sanya wa hannu a takardar gwamnatin tarayya da aka wallafa. Sanya Sudan a matsayin ƙasa mai ɗaukar nauyin ta'addanci ya fara ne tun a shekarun 1990 da wani abu, lokacin da Sudan ta karɓi yi bakuncin jagoran kungiyar al-Qaida Usama bin Laden da wasu mayakan da ake neman su ruwa a Jallo na wani dan lokaci. An kuma yi amanar cewar Sudan ta yi aiki a matsayin kasar da aka yi amfani da ita dan Iran ta sama wa mayakan Palestine makamai a yankin zirin Gaza. Cire Sudan wani muhimmin matakin karfafa gwiwa ne ga gwamnatin Khartoum dan daidaita dangantakarta da Isra'ila. Kasashen biyu sun amince su samu cikakkiyar alakar diplomasiya, abin da yasa Sudan ta zama kasar Laraba ta uku bayan hadaddiyar daular Laraba da Bahrain da suka dauki matakin gyaran dangantakar su da Isra'ila a bana.
Da Zahara Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kuma yana da kwaji a farkon shirin, yayin da ake ci gaba da jimamin sace yara dalibai yan makaranta sama da 300 a jihar Katsina. Gwamnan jihar Aminu Bello Masari ya yi wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bayanin cewar an fara samun tuntuɓa tsakanin maharan da suka sace daliban a makarantar sakandare ta Kankara. Dangane da haka, wakilin Umar Faruku Musa ya tuntuɓi mai magana da yawun fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu da ke garin Daura tare da shugaba Buhari.
To, gwamna Masari ya zo ya ga shugaban Muhammadu Buhari ya kawo masa cikakken bayani zuwa yanzu akan hali da ake ciki na nemo waɗannan yara a makaranta da aka sace su a Kankara. Kuma gwamna Masari ya yi jawabi a madadin shugaban Muhammadu Buhari, inda ya nuna cewa ana nan dai ana ta kokari wajen nemo yara, wato jami'an tsaro suna ta kokarin kai ma'aikata don toshe duk wata kafa da aka san za a gudu da su, tunda akwai labari kusan ga inda ake zato suna aka rike su. Banda haka, banda makamai da sauransu da jami'an tsaro da ake kaiwa su kansu kuma gwamnatin Katsinan da kuma gwamnatin makota ta Zamfara su ma sun bude kafa ta tattaunawa don an ce an yi magana da su waɗanda suka sace waɗannan yara. Yana ƙarfafa gwiwar cewa ana samun ci gaba, kuma Allah da abin karin da ake a warware abun ba tare da an zanta jini ba.
Kuna ganin akwai tsari wani aiki da za a bi a samu kubutar da yara a cikin wannan yanayi ba tare da an yi ba da wuta tsakanin jami'an gwamnati?
Bari wanda ake sare za a ci insha Allah. Kuma su jami'an tsaro su ma suna da cikakken gwamnati a kan duk matakan da ake ɗauka.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, a tattauna da nai da shi ta wayar taho daga garin Daura, inda shugaba Muhammadu Buhari yanzu yake hutu na sati daya. A waje daya na tuntuɓi mai ba gona Masari Shara akan sha'anin tsaro, wato Malam Ibrahim Ahmad Katsina, domin in ji ƙarin haske dangane da wannan labari mai albishir da gona Masari ya bayyana wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, inda yake cewa
kasa idan aka sa hikima da natsuwa ba abu ne na tashin hankali ba, abu ne a bincike hankali da hikima a fahimci shin me musabbabin daukar yaran nan, ko me ya kamata a hidin su. Wannan abu ne mai yiwuwa cikin sauki, kuma insha Allah kamar yadda gwamnati ya kudura haka, to Allah za a yi nasara biznillahi.
Kuna tsammanin ba neman kuɗi yasa aka sace yaran nan ba, akwai wani abu da ake nufi ko ake nema?
To muna ta kokarin mu ga me makasudin dusu, kuma me tunanin su, ko me niyyar tasu. Saboda haka bincike ne muke yanzu, kuma insha Allah ka san harka ta tsaro yanzu ba komai ake faɗa ma duniya ba. A'a, abinda da muke fata jama'a su ba mu haɗin kai da addu'o'i da kuma fahimta halin da ake ciki, wanda kuma in Allah ya da nan ba dadewa ba za a ci mu nasara ga inda aka sa gaba insha Allah.
Mai ba gonan Katsina Shara kenan akan sha'anin tsaro Ibrahim Ahmad Katsina a tattauna da ne da shi a Katsina ta wayar tarho. Umar Faruku Musa, murya Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruku Musa, to har yanzu dai muna Najeriya, inda yayin da ake shirin fara wani taron tattaunawa kan matsalar tsaro a arewacin kasar, wanda gamayyar kungiyoyin matasan arewan ta kira yau Litinin a Kaduna, ya tashi ba shiri biyo bayan harin da wasu ɓata gari suka kawo mahalatta taron da tsakar rana. Ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Taron gamayyar kungiyoyin arewacin da ya gayyaci tsaffin manyan jami'an tsaro na soja da ɗan sanda da kungiyoyi da sarakuna da sauran masu tsaki dai bai ma riga ya fara ba, sai kawai ga matasa ɗauke da makamai daban-daban da suka shigo kawai suka fara sara na kan mai uwa da wabi, wanda wannan ya tarwata taron nan take. Comrade Abdulaziz Suleiman shine mai magana da yawun gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya da ta shirya wannan taro, kuma ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske.
La'akari muka yi da abubuwan da ke faruwa a arewacin Najeriya, muka ga ko ba a faɗi ba wannan abu ya fi karfin hukumomin tsaro da muke da su sai dai ayi ƙarya kawai muka ce to dole da kan tsaro akwai ina a duniya na kowa da kowa ne saboda haka muka ce to maimakon a tsaya kullun aje a kashe mutane a kora musu garuruwa a kwashe wanda za a kwashe gara al'umma da kansu su zauna su tsara yadda za su iya taimaka maka wannan su ana shirin za a fara taro kenan sai wasu ƴan daba da wake da gugake da adduna ni na gansu saboda na fito zan taro da bako suka shigo suka babballe kofa suka shigo suka sassare mutane suka kwakwashe mutane wayoyi suka karere rediyon abin amsa kuwa dake amfani da shi a gurin manyan mutane da tije suka rinka kutsawa ta wando saboda tsira da ransu to kaga wannan abu ya abinda ya tabbatar ma mutane shine abinda muka dade muna fadi wannan duk abin da ke faruwa a arewa an shiro shi tun da dadewa saboda ana so sai an ga bayan arewacin Najeriya
Dr. Yahuza Ahmad Getso shugaba ne na daya daga cikin kungiyoyin da suka halarci wannan taro domin baje bayani akan yadda za a shawo kan matsalar tsaro a wannan kasa kuma ya ce tsaro ya riga ya sukurkuce a arewa
ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari cewar matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki
wasu na ganin wannan siyasa ce
babu siyasa ni ba dan siyasa ba amma lokacin da Goodluck Ebele Jonathan yake mulki malamanmu a masallatai da mumbarori da matasanmu muka dinga fadi tashi ina cikin waɗanda aka so 11 ana hakai mun hari saboda tabbatar da Malam Muhammadu Buhari ya zama shugaban kasa gwamnatin Goodluck ta sa jami'an tsaro sun gayyace ni so 47 to idan babu adalci yanzu shi namu ne abinda muke so yaban mulki da mutunci saboda haka in har ba zai iya yin abin da ya kamata ba mu muna kira da babban murya ya rubuta ritaya ya ajiye mulki a sake lali
duk da harin bata garin da ya tarwa wannan taro da aka shirye yi na kwanaki biyu dai ga mayar kungiyoyin arewacin Najeriya ta ce maganar matsalar tsaro ba za ta daina ba in ji mai magana da yawun kungiyar Abdul Aziz Suleiman
ba mu razana ba ba mu karaya ba dole ne za mu shiga da magana inda gwamnati ta gajiya za mu fada mata abinda ya kama duk ayi za mu yi
kun dade kuna magana tsaron nan amma wasu suna ta magana cewa wai laifin waye ne
ba wanda ke da wannan laifi sai shugaban kasa sai dai ayi munafunci ake jin tsoron Allah
duk kokarin jin ta bakin rindunar ƴan sandan jihar Kaduna game da taro tsannan taro dai ya ci tira saboda nayi ta kiran mai magana da yawun rindunar ƴan sandan jihar Kaduna ASP Muhammad Jalige amma bai dauki wayata ba kuma na tura mai sakonni amma babu amsa har lokacin da na kammala hada wannan rahoto a cikin wannan dare Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gare da Isa Lawal Ikara yanzu kuma ga Sani Shaibu Malam Fashi da rahoto na musamman
magana ta gaskiya a Najeriya sha'anin tsaro ya tabarbare fiye da duk yadda kake zato ga kuma hujjoji bayyananno cikin mako guda kacal sai da aka tara hanyar Kaduna zuwa Abuja har sau hudu kuma kowane lokaci sai kaga ta ritsa da wani ya rasa ransa ko kuma an yi cikin daji da wasu an sace dalibai na jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria su tara sai da suka yi kusan sati biyu kana iyayensu suka dan tattara abin da ya samu suka biya diya aka sako su a dai wannan daren da aka sace waɗancan dalibai na jami'a an sace wasu su tara amma su Allah ya tarfa a garin su nono jami'an tsaro sun ruga sun bi su a guje akan kari aka je aka ceto waɗancan mutane yankin arewa maso yamma da ya hada da Katsina Zamfara Sokoto da Kebbi labarin da ke bakunan jama'a shine ƴan bindiga sun kai hari can sun tada wancan kauye sun kashe wannan sun kashe wancan a baya bayan nan kai in ce muku daren juma'an nan da ta gabata shekaran jiya kenan ƴan makarantar sakandaren kimiyya da ke garin Kankara aka sace su aka kada su cikin daji tamkar dabbobi haka suka yi ta tafiya cikin dare suka kwana biyu da wuni suna tafiya jiya Allah ya tsira da wannan yaron da za ku ji hirar mu da shi
suna na Usama Aminu Mali Sankara
kai dan aji nawa ne a makarantar
ni dan aji biyar ne
wannan su ga je ko an san ta wai bayan da kuka fito prep ba suka fara wannan harbar a lokacin ne suka kada ku kuka yi daji da su
ne bayan mun zo mun dawo daga United States kuma zauna a cikin hostel wasu sun fara cin abinci wasu kuma sun je gida su fara za su yi wanki to a wannan lokacin muka fara da fara wannan harbar bayan an yi harbar kayan su kai da su zuwa makaranta yi da muka yi da mun fito waje daga cikin houses kayan kuma aka ce mu koma ciki mun koma mun kurya ko ina sai aka riga cikin wani aika sun ne sai shigo cikin makarantai sai muka yi tafiya daga cikin makarantar bayan mun tafi daga cikin house din sai kowa ruga mun ruga har mun haura katanga sai aka riga cikin wani mu dawo mun dauka ɗan sanda ne ko sojoji wanda za su taimaka mana sai bayan an mun daddawo an tattara mu wuri guda suna yi fara yin magana ya muka ji hillar ɗan Fulani ne suna magana ne da Hausa kuma kayan sojoji ne wasu sanya da kayan sojoji su kuma fashinal ne kayan gida suka zagaye mu
sai suka kaɗa ku cewa ku fita kawai
eh suka kaɗo mu ta bakin gate mu lokacin da za mu fita dai ta gate sai muka idda wani an halbe shi ina ta dan sanda ne aka halbe wanda aka halbe din nan ina nan kun sun kada wa shi ta gihe muka fita duk gasan nan kun sa layi har ba shin gaddan su yan din diga da ni idan mun dauka gari za su wata mu ashe daji za su yi da mu duka hanyar zango da mu wannan project ta zango ka da mu suka ce ni ta tafiya kawai wasu gaban mu wasu gehen mu wasu bayan mu haka suka zage mu muna ta tafiya bayan mun yi tafiya mun yi nisa saman project nan sai suka yanki daji kuma ka ci gaba da tafiya da mu kun san inda muka yi wa
ko ga tafi a cikin daji
eh bayan mun yi nisa cikin dajin nan mun sha tafiya mun dinka muna tafiya sai muka ji kawai muka san an fara zazzaunawa sai aka ce mu zazzauna da muka daga kan mu sama yi muka gaba shi na ne jiya da yawa sun riga sun yi fakin duk sun kai da mashinan mutane ne a saman mashin sun biyo sun yi tunanin yan makarantar ba su da yawa ne sai su dora mu a mashin duk sun loda mu a mashin sai su ga mashinan ba su iya ɗaukar mu sai suka ce kawai a kada mu ta ƙasa sai su gaba da tafiya da wannan guraren
ya tafiya ta kasance
to da ganin dama sai muka ga wasu mutum za su kai shida ko bakwai wanda ba a makaranta ba manyan mutane an sako su cikin mu to bayan an sako su cikin mu sai muka duba yana waya yana cewa mu ga wasu nan mun kama a sake su ko a halbe su to sai ogan ya ce a sake su tafi kawai mu tunda mu gurin mu suka zo a sake su kawai su tafi sai wasu suna cewa a bari ta za a jani su kawai a halbe su sai suka je wani ya ce a tunda ogaga yanda ya ce kawai a jani su tafi sai aka bar su suka tafi mu kuma an kaɗa mu cikin daji sun kai ta tafiya
kai ya aka yi ka samu Allah ya kubutar da kai
to bayan dai mun sha wannan tafiya har gari na wayo muna tafiya
cikin daji
to cikin daji ba tun da mun hito da takalma to ni takalmi na tun ma bakin gate turere ne ta sama ne sakin shi ban sanya akai ba aka take mun shi mutane da yawa kowa ya yi da takalmi shi ba takalmi haka muke ta taka kaya ko ka sa takalmin to ba ka waka sanin lokacin da zai yi ta jikin ka haka aka muke ta tafiya muna taka kaya tun in mun taka kaya mu tsaya mu tsiri har ma ta kai ga ba ma ka iya tsayawa ka tsiri ko ta balle ko kuma ta tsiri da kanta aka muke ta tafiya bayan gari ya waye suka samu wani guri suka karkashin wasu itatuwa suka samu bayan sun samu karkashin itatuwan nan suka ce kowa ya zauna ya dukar da kansa kasa su kananan yara kuma su ma suna bullowa daga gehe daga wurin daman mu suna da yake mun san gawo mun san yamma suna da hitowa daga gehe suna zuwa sai kallon mu suke rin dubi bayan nan kawai suka fara jin karar jirgi ya taho sai suka ce kowa ya kwanta kuma suka koma gehe suka rika hango mu da gindigi kuma ya samu karkashin dutse ko karkashin bishiya suka babbaye suna kallon mu da gindigi har jirgin ya zama yawo bayan nan yi aka tada wani ɗaya daga cikin babba daga cikin aka ce babba daga cikin ku ya tashi sai aka tada wani yana tashi sai aka ce irga mu ya zama mu nuni sai irga mu sai ya zama 520 ne cikcik in 520 cikcik sai suka ce to wa zai iya ce duk ba ku 520 yan ne wa nan kuna da ku dan matan cigo albarka to nan muna nan da rai har dare yayi bayan dare yayi ranar asabar kenan ranar asabar yayi yamma ta fara kenan sai suka ce mu kwanta a kayan dai mu fara daren yayi an sa mu mun sha ruwa bayan mun sha ruwa mun dawo mu wa muke ba abinci mun kwana muna tafiya kawai mu duk ta ga gargaki ruwa ruwan ma ba abun mu muka wani sha ba muna fara sha ba kowa ya sha ba a hakuru da bulani bayan mun dawo ga yanwa mana ni sai dai muka riga sun tawo su ƴaƴan itatuwa to ba ganye ko kuma wani abu kacau muka riga samu kawai in dai muka samu ganye ne dan test ko kuma irin ganyen gauda shi muka riga samu muna ci to kowa dai ya samu ya ci ni ina ma kwance ko tashi ne ni zai ki kawata ciwo take ina da skin cell ne
kai ya sa
wallahi dai aka riga ni gowan ma ni ma ina tauna ba daɗi haka nan muka riga tauna kuma ko ka je ma dai ƙara ma ishi ba ga shi ba ruwan za su ba muwa nan dai muna cikin wannan yanayi har dare yayi to bayan da yayi shiga jirgi da ya cika yawa ya suka nemi za a canza guri za a canza guri to muna kwance kawai yamma ta hara kenan kawai mun dan kwanta haka sun ce mana mu kwanta sai suka tada mu mun dauka wani abu za a yi kawai suka ce mana misali muka sa layi kawai aka ci gaba da tafiya da mu ana tafiya ana yi ana bugun mu kuma sai aka rika rarraba mu tawaga idan kamar mutum 50 nan suka tsaya nan to za a samu mutum hudu cikin masu bindiga can gaban su mutum hudu bayan su sai mutum biyu nan gehen su gehen su haka aka rika tahiyya da mu a layi a dure muna tahiyya to bayan mun yi nisa da daren nan daren asabar kenan lokacin da na kuɓa ta kenan a daren na kuɓa ta to bayan mun je mun sha tahiyya mun daɗe muna tafiya sai aka zo gurin wani guri kawai aka ce mana muzu kunna sai naji suna magana ai gari ne mu jira saura su zo sauran wanda ke kan layi can bayan su iso gurin su zukunna su ma su yanke shawarai cin ta tsakiyar garin za su bi ko ciko ta gehen garin za su bi to daga nan ni kuma ni ne na ji kawata gaskiya ciwo take ba inda zan iya zuwa ta addubin ciwo take kawai ni yanke shawarar ga wani bedi nan gehe cikin taron yake bari an kwanta daga gehen shi in Allah ya taimake ni na sha na tafi to shi kenan sun tafi sun bani na shi kenan in kuma Allah ya sa sun gani sun ce sai sun yi na tafi ko kuma sun halin ne shi kenan sai na zauna ina zauna a gurin nan ne na fara addu'a na fara karanta wannan addu'a a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq
na kuma zan ta da mahaifinsa ko ya suka ji
ai labarin tashi hankalin bai wani misaltuwa in ba Allah ya jarrabe ka san kana kuwa yadda mutum zai baka labarin damuwar to shi san irin yadda yake jin ta a ran shi cikin dare dama da muka ji wannan halbe mun san zai yi wahala a waye gari ba a ji wani abu mara daɗi wanda ya faru ba ni dama galibin haka kuma cikin dare muka samu labarin cewa ga inda suka je sun je wannan makaranta ne science daga nan hankalin mu ma bacci ya kare mana a yau ya za ka shiga bacci kana da da'a wurin kaji an shiga ka san dai tabbas yaron sa su dauka tunda ba kudi yake ajiye makaranta ba ka gani yara za su fi ba tunda abin da suke yi kenan
to yaya jama'an jiha suke gani game da wannan al'amari gaskiya sai an zage damtsai sai an koma ga Allah in ji malamai suka ce ai ta tuba a koma ga Allah abin nan ya wuce duk yadda ake so san shi abin malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya
a gaida sani kafin mu je ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan waka
kan mu dan Usman
ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
an tsara jadawalin fafatawa a zagayen 16 na gasar cin kofin zakarun turai wato champions league
inda kungiyoyi uku na Ingila da suka sami tsallakewa suka san wadanda za su kara da su tunda dai da aka yi wajiro da kungiyar Manchester United a matakin na rukuni rukuni sauran kungiyoyin da suka rage a gasar wato Manchester City za ta fafata da Borussia Mönchengladbach ta kasar Germany sai Chelsea kuma ta kara da Atletico Madrid ta kasar Spain yayin da zakarun gasar wato Liverpool za ta kece raini da RB Leipzig ta kasar Germany a sauran wasannin gasar kuma Lazio za ta fafata da Bayern Munich Porto ta kara da Juventus Sevilla da Borussia Dortmund Atalanta da Real Madrid yayin da kuma za a yi karon battar karfe tsakanin Barcelona da PSG tsohon mai horar da yan wasan kungiyar Liverpool ta Ingila Gerard Houllier ya rasu yana da shekaru 73 Houllier dan kasar Faransa ya shugabanci Liverpool din daga shekara ta 1998 zuwa 2004 inda ya jagorance ta talashe manyan gasanni biyar da suka hada da FA da League Cup da kuma UEFA Cup kafin komawarsa Liverpool Houllier ya yi aikin horar da yan wasan Lens da PSG ta kasar Faransa da kuma yan wasan kasar ta Faransa haka kuma ya shugabanci kungiyar Lyon bayan rabuwarsa da Liverpool inda ya karkare rayuwarsa ta horarwa a kungiyar Aston Villa a shekara ta 2011 sakamakon rashin lafiyar ciwon zuciya yanzu haka mai horar da yan wasan Arsenal ta Ingila Mikel Arteta na fuskantar matsin lamba biyo bayan kashin da kungiyar ta sha a hannun Burnley da ci 1 da nema a wasan gasar Premier a jiya Lahadi to sai dai Arteta ya ta'allaka rashin nasarar da suka samu da jan katin da aka baiwa dan wasansa Granit Xhaka lamarin da yake yayi muni sosai musamman kasancewarsa a daidai lokacin da kungiyar ke bukatar farfaduwa an baiwa Xhaka jan katin ne sakamakon tabbatar da rike wuyan dan wasan Burnley Ashley Westwood lamarin da kuma ya bakantawa coaching Ray.
We were on top from the beginning to the moment that we got sent off, even being sent off, we had some really good moments, so I cannot fault that.
Yace muna bakin kokarin mu kafin a bashi jan katin kura, kuma ko bayan kurar ta sama, mun ci gaba da kokari, amma dai haka ba ta cimma ruwa ba. Lamarin ya bakanta min Ray matuka, domin kuwa muna bukatar zura kwallaye a lokacin. Yanzu haka dai Arsenal din tana ta 15 ne a teburin gasar ta Premier. Tare da maki 13 da ta samu a cikin wasanni 12. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Lagaya da Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice.
Gaba da samun karuwan masu kamuwa da cutar COVID-19 da mace-mace a sassan duniya da yawa lamarin da ya tilastawa gwamnatoci sanya matakan takaita zirga-zirga ko duba yuwar daukan matakan kulle don hana yaduwar cutar a nahiyar Turai Jamus na shirin saki saka dokar kulle a karo na biyu a ranar Laraba a daidai lokacin da ake ci gaba da samun karuwar masu kamuwa da cutar ta coronavirus a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins da ake kira GHU a takaici ya zuwa safiyar yau litinin Jamus ta sanar da samun mutum sama da miliyan 1,350,800 da aka tabbatar sun kamu da cutar kuma sama da mutane 22,080 ne suka mutu an fara kada kuri'a a safiyar yau litinin a jihar Georgia ta Amurka inda za a yi zabuka biyu da za su tantance jam'iyyar da za ta samu rinjaye a majalisar tawon Amurka idan aka fara sabon wa'adin sabuwar gwamnati a watan Janairu ɗan Democrat na kalubalantar ɗan takarar jam'iyyar Republican biyu bayan da babu wani ɗan takara da ya samu cikakken rinjaye da ake bukata a babban zaben da aka yi a watan Nuwamba Ofishin jakadancin Amurka da ke Khartoum ya fada a yau litinin cewa gwamnatin shugaba Donald Trump ta cire Sudan daga jerin kasashen da Amurka ta sanya a matsayin kasashen da ke daukar nauyin ta'addanci.
To masu sauraro baki dai abin da ya sauka kenan a cikin jerin kiran namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Zahara Amina Fage wadda take na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin kuma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe sannan shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC